بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
وعلى هذا نرى أنه ليس من الشرع الإسلامي في شيء من يقول إن المرأة ليست عليها خطبة بيتها أو القيام على شؤونه وتحيي طعامها وهو بعيد عن الإسلام بعده عن المعروف وإن كان مساعدتها في أمور البيت هو الخير له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله إحسانا منه إليهن وكذلك يفعل الرجل مع نسائه اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأن الإحسان تستعبد به القلوب والخدمة تنشئ من المحبة والمحبة تنشئ وتوجد بسبب الإحسان وفي الحديث جبلت القلوب على بغض من أحسن إليها وبغض من أساء إليها
جمال بيته
ولقد أحسن القائل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلا دال ما استبدأت
إنسان شئنا أبن دا يكي أبس أبن دا مكا قباتر واتو نام غنا أكم أكم مجي أكم ما تسا نقول هذا شأن ونجد mun jima hadisi na manzon Allah inna ya raba wa sayyida Fatima da sayyidina Ali Allah ya kare da gare su inna ya fada inna ya raba musu aikin gida shi yana waje hidima ta waje da za a shigo da ita ita kuma tana tsaye da hidimar gida da abin da yake a ciki na gida ita kuma tana tsaye a kansa saboda haka ina daga cikin abin da bai wajibi bane akan mace amma shari'a bata zama ta wajabta shi ba amma ihsani da kyautai da mu'amala yake zamanto da shi kamar mai wajibi kamar yadda aka ce lalle mace babu wata hidima akan ta cikin gida ko tsayuwa da wasu abubuwa na gida kamar dafa girki dafa abinci duk wannan abu ne nisance a musulunci ba lalle bane sai dai wato mu'amala da kuma kyautayi yakan isa musulunci ya kusanto da shi zuwa mace kuma ya yarda da shi sai zama abin sabawa ga mace wanda yake na alkhairi da za ta iya yi gashi ba nasibi bane ya wajabta mata amma za ta yi saboda mu'amala da kuma alkhairi ya kasance taimako gare ta da za ta iya yi a cikin lamarin gida taimakon da za ta iya yi a gida ta yi ga mijinta wannan alkhairi ne yana daga cikin jinsin abin da ake wato tabbatar da shi alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama koyi da shi yake lallai to shi manzon Allah shine shari'a ko manzon Allah shine mai shari'a shine kuma mai zartar da ita abin da yayi shine shari'a to annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsayawa ya taimako ga ainihin harkokin cikin gida ga iyalansa ba wajibi ne yayi ba amma kyautayi ne daga gare shi yake yi zuwa gare su idan ko ya zama to kyautatawa ne yake sa mutum ya tsaya ya taimaka wa matarsa a gida a aikin cikin gida to ita kuma yafi dacewa da ta tsaya tsayin daka ta yi wannan kyautatawar ta yi wannan kyautayin ga mijin da ahalin digilan ta tsaya ta yi mun ji ya inganta annabi alaihi salatu wassalamu yana yin aikin waje na gida yana zuwa kasuwa ya siyo nama ya siyo abinci fa ne in ya zo gida kuma ya kawo musu kuma ya zauna ya taya su a yanka a gyara kaga yayi aikin gida yayi aikin waje annabi muhammadu kenan kuma dan kyautatawa ne yake yi gare su to idan ko ya zama to haka wato ainihin maza ya kamata maza su dinga yi domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a hakan ne na wannan kyautatawa da bata zama dole ba mutum zai tsaya yayi sannan ya samu horar da matarsa ya samu iyan nosar da ita ta tsaya ta yi abin da ya kamata na gida domin shi ya kyautata mata. Idan kuka kyautata wa mutum, to zai ku kyautata maka, domin kyautatawa tana haifar da soyayya, kamar yadda munanawa take haifar da kiyayya, domin ya inganta a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Dukkanin wanda kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya halici an halici zukata da manzon Allah a bisa san mai kyautata mata, haka kuma aka halice ta a bisa ƙin mai munana mata. To idan mutum yana tsayawa a gida, mace ta ɗau hidimar gida, shi ma ya tsaya ya taya ta, to kyautatawa ta tabbata, ta kyautata ka kyautata mata. To amma saboda ɗaukan nauyin hidimar gida da mata suke yi, suka mai da shi kuma wajibi, muka taya musu mayar da abun wajibi, suka ɗauke shi da ƙarfi, to yayin da ka zo ka ɗan taya ko ƙaƙa, sai daɗi da farin ciki ya samu matarka, har ya zamanto kamar gani take kai ne ita ce abin yake wajibi ka taya ta, sai ta soka domin ka kyautata mata. To haka akasin lamarin yake. Idan za a ce matarka tana cikin hidima, ba ruwanka da kulawa, ba ruwanka da taimaka mata, ba ruwanka da yi mata sannu, ko sannun nan taimakawa ce, to ba za ta ji daɗi ba, ko da bata nuna maka bata ji daɗi ba. Sai kai kokari ka dinga kyautata mata da numana mata tayawa. Idan ko ka zama ba tayawa, ba sannu, ba taimakawa, to kaga an munana. Daga nan kuma sai kaga an fara samun kiyaya, mata ta fara ita ma jajjanyewa, kaga kiyayya sai ta zo. Saboda haka idan matan mutum tana cikin aiki, alal aqalli komai uzuranka, komai girman darajarka, ka dan bi ta ka leka kicin kai mata sannu. Inda dan wani abu ka dan mika mata sannu, ko wani abu ka tsaya ba ina zuwa barin mai koma ki zauna, sannu wanci sannu kai ya aiki. Sai da ce aikin ma a yau ba yawa, kuma ki a'a da yawa, ina wannan waje ga zafi ga gumi, kai kicin din nan dai naki ya kamata dai, kai wannan ma baya ci sosai, kai ya kamata a sa kwai, in kuma kai wannan kicin ai zan sa miki mafanka. Duka ƙara soyayya ne, da yin haka yana da kyau, domin a haka ne za ka daɗa tabbatar mata da soyayya, kuma zuciyarta ta daɗa zama cikin hidima, sai ta daɗa zagi damtsi, sai ka zama ka bautar da ita ma a lokaci ƙanƙani ta hikima. Saboda me? Saboda koyi da shugaban halitta Annabi Muhammadu. Mun ji mai waƙa ma yana cewa ahsin ilan nasi, ahsin ilan nasi ista abd tasta abd qulubuhum, ka kyautata izuwa mutane sai ka bautar da zukatansu. Yace fala dala masta abadul insana ihsan, da yawa kyautayi yakan mai da mutum bawa, ya bautar da shi ya zamanto wato mai ainihin. Saboda haka ƴan uwa, a jumla haƙoƙi dai namiji akan matarsa, ga wasu jumloli nan da su ma suna daga cikin abin da ya zamanto haƙƙi namiji akan matarsa, matarsa ta kula, waɗannan kuma duk sun dangana da maganar zaman gida, shi ne
asamin adamul infaqi min baitihi illa bi iznihi wa la yajuzu lizawjati an tunfiqa min da'ami baiti zawjiha aw min amwalihi illa bi iznihi wa in lam ya'zallaha bi dhalika fala yanbaghi laha an taf'ala.
At-tasi'
as-sukunu ma'ahu haythu sakana wa la budda lizawjati an tasukuna ma'a zawjiha haythu sakana wa dhalika liqawlihi ta'ala askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum al-ashiru ikrama ahlihi wa aqaribihi wa husna mu'asharatihim wa ala zawjati ihtirama wa ikrama ahla zawjiha wa aqaribihi wa ahla mawaddatihi min al-asdiqai waz-zumala'i wa tuhsinul mu'asharata bihim wa la siyama walidayhi in kana mawjudaini aw ahaduhuma.
Kawa ice daga cikin haƙoƙi na takwas da muke kan wato ainihin haƙƙin miji akan mata da abin da kuma ya shafi gida ne shine rashin ciyarwa daga gidan miji sai da izininsa. Kar ki sa wani kwano kina zuba masa abinci ba izinin miji, ko ƙanƙani ne abincin ko mai yawa ne, kar ki ciyar dai sai da izininsa. Sannan ne za ki samu ladar abin da kika ciyar, kuma ki samu yardan miji. Labudda ne mace ta kula kar ta ciyar da abincin gidan mijinta ko dukiyar mijinta ba tare da izininsa ba. Idan bai mata izini ba kar ta yi, bai kamata ba ta aikata haka. Amma in yi mata izini ta nema, wani ma ya kamata ko gidan su wance ya kamata a dinga kai musu abinci. Mai gida mai ka gani ya ce a yayi kyau ki dinga kaiwa, na yi miki izini, shikenan. Amma kar ki ga abincin gidan mijin ku kamar banza ana zubarwa a kwana a kwashe a fitar ki kagi da kanki ki bugi kirji ki, abin da bai kamata ba. Sai kin nemi izini, in yi izini sai ki, in yace a'a komai yawan abincin ba ruwanki, yarda kike nema. Idan kuma wani kike so ki dadadawa don ya ji daɗi, kuma ke kira sana ki ganin gyaran baya a karya wuya. Allah ka kiyaye. Abu na tara shine wajen zaba. Labudda haƙƙin miji ne akan matarsa, wato ta zauna tare da mijinta a inda ya zauna. Ba yadda da cewa mace ta je wani waje can ta zauna kai kuma kana wani waje ba, in ba da uzurin da ya bayar da a yi haka ba. Akwai uzuri da zai iya bayuwa a yi haka, tana wani waje kana wani waje, ko kana aurenka ka zamanto ba ka da wajen da za ka kara, kuma ga aure ya samu ko ba a so a bar shi, ya kamata a karfafa sunna. To za a iya yi ko ka samu wani wajen can ma naka ne ka siya, ko ka kama mata haya ka iya sa ta a can tunda nan yi kaɗan. Wannan ya yi. Ko kuma faɗuwa menene ta faɗi ga sassa, ka samu mata alhaji mai gida da kai ba ka da ma gidan ƙila, kuma ta ce tana son ka ko kuma kana son ta, ba ka dama da gidan zama, ta ce ta yadda ba komai ka dinga zuwa auren ɗauki sandarka. Tana da gida ka aure ta, ta dinga zuwa can, kai ko ba ka da gida. Dan dai ba dai kai kana da ba ka da gida ba za ka je gidan mata ka zauna ba. Yawwa, bai kamata ba. Kuma in kai yadda ka je ka zauna mata a gida, to ka saurara da kowane irin lokaci za ta iya maka wulakanci da rashin mutunci. Amma lalurar talauci ba ka da shi, kai auren ɗauki sanda ka je, a san mutan da duk inda mutum zai je saboda kula da sunna da sandarsa. Ka je ka auri mace kana dogara sandarka ka shiga kana shan daɗi, rai ya ɓace ce kai min gina ɗau sandarka ka fita. Auren nan ba na yi. Fita ɗan wani abu da ka zo da shira ta yi riga ka ta jeho maka. Sai ka fara zai kai gaba, in ya so kana tafi ta leƙo ka kuma aikon da takarda ka kuma zuwa min nan gida. To kaga ashe akwai hikima ta shari'a da aka ce ka zauna da matarka a inda kake zaune. Bai hana ka kama haya ko ka sai wani gida naka ne, can ma naka ne, amma matsala ta faru ba za ka tozarta ba, sai dai in ita ka saka ta ɗauke kayanta ba dai kai ka ɗau sandarka ba. Amma kawai ka ɗau ƙafa ka tafi gidan mata ka aure ta da gidanta, to sai dai uzuri. Za a samu wata tana da 'ya'ya marayu ne, ba zai iya yiwuwa ta towo gidanka ba, za a yi ta samun rigima. Kuma ga Allah ya ƙaddara auren, tana son ka kuma ga shi kai kana son ta, ba yadda za a yi. Kuma da gidanta in ta tashi ta bar shi zai wofinta, zai lalace, ba mazauna a gida. Ka san gida dukkan sa ba mutum a ciki sai ya lalace. To sai ka taimaka mata, amma ka tabbatar da taimaka matan ka yi. Dan maza ba duka ne sai talauci sa mutum ya yi shirme, ka yi wani laga ka dinga binta ta zama kamar ita ta taimaka ma. Yaranki marayu da gidanki kar ya lalace, ni ina da mazauni amma ga ni nan zan dinga zuwa, ko da kwana ɗaya ka bata yauwa kana zuwa ka kwana ka tashi ka tafi kuma kar ka zama ka zo za ka zo gidan mashe dan tana da kuɗi ka zo ka baje ciki ciki maka kawo ka ci ka tafi kai ma ka dinga yoce fa nan da za ku cira nan da komai kar ta taba komai na dukiyar ta kai ne mai ciyarwa in yaya ne da ita da yawa ta dan ƙara wani abu to wannan wani abu ne daban da za ta iya yi amma ka yi har ƴaƴan su ci dan ƴaƴan ka ne tunda ƴaƴan mata ka ne wannan shi aka fi so amma in ba haka ba haƙin miji ya zauna da matarsa a inda ya zauna saboda Allah tabaraka ta'ala ma ya faɗa askinu hunna min haisu sakantum min wujidakum ku zaunar da su inda kuka zauna kuma mazaunin naku gwargwadon ikon ku gwargwadon samu ku kar mutum ya ce zai yi zama da auren ƙarya bari in je in kama haya da zan biya wajen miliyan ɗaya ko miliyan biyu kawai saboda in burge ta ƴar gidan masu kuɗi ne to in ƴar gidan masu kuɗi ne kai masu kuɗin ne kai ɗan gidan marasa kuɗi ne sai ka samu waje iya matsayinka ku zauna in tana son ka ai kai ne muradin ba gidan ba yauwa kowa ya za ka samu ka kama in kuma gidan da kake da shi ne ɗaki biyu ne dama kai kake zauna a ɗaya matar ka take a ɗaya a karkaɗe a yaya yana a karkaɗe azara bismillah babu abin da zai hana ko ai Allah ake nufi kuma mijin kai ne shi ne to wannan shi ne abu nan kuma da kuma yana daga ciki abin da yake haƙin miji a kan matarsa lalle ne ta girmama ahalinsa da makusantansa ta kyautata mu'amala da su yin haka haƙin miji ne akan matarsa dole mata ta girmama ahalin mijinta na farko wanda za ta samu a gidan matarsa in yana da mata da ƴaƴansa ta girmama su ne na farko ahalin da za ta samu idan ku auren saurayi da budurwa ne yanzu ne za su yi ahalin to duk wanda ya jingina da shi na makusanta iyaye ne wato kuma ƴan uwan iyayensa ne ƴan uwansa ne abokansa ne kowa da kowa ta tabbatar ta girmama ta kyautata mu'amala da su wannan shi ma haƙi ne akan wato ainihin mata labudda ta girmama wa musamman ta kyautata mu'amala da iyaye namiji idan yana da uwa da uba suna nan ta girmama su ta taimaka ta nemi albarkarsu komai da ya kamata za ta yi ta tabbatar ta girmama uwa da uba in ma babu su duka biyun sai ɗayan ko uban ya rage ko uwar to mata ta girmama ta kyautata mu'amala dan idan Allah ya taimaki mata uwar miji ta ce wance Allah ya miki albarka na ji daɗinki to ta haye domin kamar uwarta ce ta ce mata uwar mijinki uwarki ce kamar yadda uwar matarka uwarka ce labudda a kyautata mu'amala a girmama juna saboda haka wannan haƙi ne akan mace ta girmama duk wanne janibanci miji inda tana son zaman lafiya kuma tana son ɗorewa arziki da ɗorewa aurenta idan ko ƴar taltal bace ta ce bace damu da aure ya tsaya ko ya mace ba sha ce ƴar gantali ce bata damu ta ta zama bazawara ba sai ta zo ce abin da ta ga dama ta ki girmama mai gida ta ki girmama miji ta ki ƴaƴa yayin da Allah ya kawo ajalin aure ya cika dama komai ya kammalu kawai wajarot an gama shikenan sai ta je ta ci gaba da wahala a rayuwa ta ci gaba kuma da zaman banza Allah ka kiyaye na'am
na'am alhadi ashara husnul mu'asharati min halahu wattazayyin lahu والتألف بالقرب إليه وهذا المذكور كله واجب وحق على الزوجة لزوجها
وتو أبوكما نقبا لذا واجبي أكم مشي أكم مجيني مسا كوتة معاملة تاردشي حاسة تكوتة مسا معاملة باداريبا بارانا ما تتوسسات كوتة وتزيون da yin ado ta dinga yin ado lahu dan mijin lahu lamin nan na ajali ne gara mai fakkin sa ha innal lamiri ne na miji wata zayyinu da yin ado lahu dan mijin ta dinga caba ado ta zama kamar aljannan na ƴan kwalliya ba magana kullun ta zama cikin ado ko da yaushe babu saurarawa ta yi ado sosai tana kamshi da mijinta wannan haƙi ne sannan wa talaqquf da tausasawa ga miji duk wata mu'amala ta dinga tausasawa komai za ta yi da miji ya zama tana tausasawa magana ce ƙasa ƙasa wani abu ne za ta yi da shi ta dinga ladabi tana tausasawa ko menene ta koda wani abu ne da ta ga ya kamata a ce mijin ya yi to ta san ta sigar da za ta yi masa abin da za ta nosar da shi komai kyan abin da za ta gabatarwa da miji kar miji ya ɗauka gyara min kike ban iya ba to mata akan samu masu ƴan gadan-gadan kowace magana ce ta fito ko wani abu ne na ihsanin da za ta gyara wa miji sai ta gwada min bai iya ba kaza za ka yi to wannan ba a tausasa ba ana yi ne ta hikima a hankali mai gida da ko kaza aka yi aiko kamar da zai amma ko wannan ma da kace ai amma dai ban shi haka kaga ta hikima da tausasawa idan mace na tausasawa miji sai a samu ƴaƴaye masu nutsuwa masu taushin hali amma an ka samu ƴar gatsar-gatsar mai ya ga abin da ta ga dama ta faɗa abin da ta so ta yi yadda take so to kaga zai yi wuya a samu ƴaƴan kirki ta tausasa masa kuma ta zama kullum mai neman kusanci gare shi mai za ta yi ta samu kusanci da miji labudda ta tsaya ta yi kar ta zama ta tafi ta yi nisa ta rabu da miji ta kyale shi babu kulawa in gida ya shigo ya dinga kira ina wance ne ina wance shi kuma yana ganin kiyaye haƙi Allah yake yi don wata shashashar sai miji ya shigo gida sau goma sau ishirin ya fita bata san ma da shi tana can ko tana kallo ko tana chatting ko kuma tana yin gyam za ko kiga gyam dole na Allah ya sa ya samu wata natsattsiya ya zo da ita gidan mai sanin haƙi wace kullum tana nan kusa da shi kamar sarki da waziri haka ake so amma ya yi wani gurin ya dawo kina saurare motsi kawai kike so ki ji to haka ake so ta mace ta zama a kusa da miji ba tare da waɗannan abubuwan da muka ambata kusan guda uku nan ko huɗu kyakkyawan mu'amala da shi yi masa ado yin ado dan shi me yake so masu hankali mata hatta irin yarin da miji yake so ya gani a kunna sai sun lallaba da hikima sun tambaya sun gane wani irin sarƙa yake so mace ta sa wani irin turare ma to mu kuma maza lamarinmu shakulacin ɓangaro ya kamata mu kuma mu dinga kulawa yayin da mace ta ijtihadin ta ta sa sarƙarta ta ɗan sa ɗan kunnanta ta kawo hoda ta baɗa ga jambaki ta kuma sa turare to don Allah mu koma daure duk da dai ba laifi ba ne harkoki ne suke mana yawa a gafarce mu da ka gano kana shiwa ka ce kai amma dai ƙamshin nan ya yi gaskiya wance wannan irin sarƙa yaushe ko ka san sarƙa sai ka jahilce ta ka ce kai amma fa wannan sarƙa tana da kyau ha na tabbatar wannan sarƙa za ta yi kuɗi amma ta yi kyau kage ka yaba wannan zai sa mata jin daɗi kuma zai sa ta daɗa himma yau kuma zai ƙara shauƙi da soyayya sannan laddafawa da tausasa murya da tausasa hulɗa da tausasa wannan wajibi ne da neman son kusanci da miji ko da ku huɗu ne za ka ga wacce ta fi son ta zo kusa da miji ta yi hira da shi ta yi maza ta zo ta ba shi sallahu ta yi maza ta zo cikin faladabi in yana nan tana kusa-kusa da wajen ko za a yi kira ta yi maza ta ce gani shi ne neman samun kusanci da miji shi ma wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa kuma yana daga cikin abin da yake haƙƙi ne na miji a kan matarsa kar ki zo ki shige can miji ya ta kurura ko ya ta ihu ba kya kusa wannan kuma komai a ƙurin miji yau da gobe za ka ga ya taɓa zuciyarsa har ma ya iya gajiya ya wofinta da neman ki in ya zo kawai abin da zai duk wani abin da yake tunanin za ki zo ki masa don ya ji daɗi ki masa hidima zai iya mancewa da ke kawai ya ji ya ƙarfafu kawai zai iya yi don sau da yawa za ka samu mutumin da yake da mata duk wata hidimomin da mace za ta yi masa ya iya in wani girki ne tuni ya iya kafin ki ce mai wannan ya gama ya komai ba wani damuwa wata mamara kunyar amma mai gidan ya gyara ya kin za ta zo ta ci dan rashin albarka ai da yawa an isa Allah ya taimake masu irin wannan matsala a wannan zamani na ƙarshen zamani Allah ya kawo indomi ka gani sai ka ga nan da nan mutun ya kitsa abassa to saboda haka mata su kiyaye wannan domin a cikin wannan akwai samun biyan bukata da kuma tabbatar da zaman lafiya da kuma ƙara soyayya Allah ya ba mu dacewa
amin
ya kunna yaji jiki ya tsira amma darran mace ta sai kace ta watsar da irin waɗannan abubuwan dama illa yanzu dai gashi nan ta bakin masu magana littafi ne dai in mace ta watsa take ganin ya za a dinga cewa kullun su dai kullun kaji wa'azin malam kullun dai akan mata har yau ba a zo kan maza ba to ai ta wa'azi akan mata ba a zo kan maza ba ai babban alheri ne ke aka neman wa alhera idan kuma kika ki daukan waɗannan wa'azozin da muke miki wallahi ranna Allah tabaraka wa ta'ala ye masa budi dan wata takan yi wani iskancin ganin bai da kuɗi to aure ba kuɗi bane kaddara ne in Allah ya kaddaro masa kaddara alkhairi Allah ya bashi wata Allah ya kawo masa wata gidan ya ji rayuwa ta canja masa ta bebe ya aure mutum ya kirki yace sannan ko irin dadi ya ji dadi yayi murna ya samu farin ciki kinke kuma zaki koma baya wace kuma bata hidima ba ta mai da kanta baya dama manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mutane ba za su bushe ba suna mai da kansu baya har sai Allah ya mai da su baya to idan kika sake kika mai da kanki baya ba hidima ga miji ba nuna soyayya ka gana zaman aure wani irin zama da ba irin musulunci ya koyar mana ba wani laifin daga wajen maza wani laifin daga wajen mata mutum yana zaune da matarsa kamar wanda yake zaune da abokiyar fada ba wani lob ba wani komai ba zama ba ci tare ba mudarati ba barkwanci ba ka zauna wani ma ya watsar da matar bai sanya ta ke ba ita kuma ba ba ruwanta dai don wani ma ya je gidan to mai zai je ya yi sai almajirai wanda zai je kila ya ɗauka ya rubutu ko ya wuri sai ya samu wani ɗakin ya fake amma in kana da mace mai hankali wacce take da himma za ta tsaya a kan lamarinka da komai da kula da kai to sai kaga abubuwa sun fi yin daidai to kuma gaskiya dukkanin wannan shara da wannan laifuffuka in muka tashi yin adalci za mu ɗora wa mu kanmu maza don mu ne manya kuma manya su ne juji su suke ɗaukar laifi mu zauna mu saita yara matan da muka aura don komai girman shekarun mata an ka aure ta yarinya ce sai ka ɗora ta a kan turbar da kake so da kuma za ta yi kyau wance ga yadda ya kamata a yi rayuwa gashi ci abinci tare sha tare komai tare haka manzon Allah yake da iyali kuma sai an yi haka za a samu jin daɗin juna sai an yi haka za a samu shakuwa ka ji kana da mata kamar 'yar uwa kana da mata ƙawa kana da mata wato ga kowane nau'i na position dai na rayuwa matarka ta zama ta kai a wajenka kanwarka ce yarka ce kawarka ce matarka ce komai ɗinka ce ka riki mata dan Allah ka girma mata ka kuma sota kai mata ɗauki ta ko ina ka ɗora ta akan turwa kamar yar da ka haifa kake ɗorawa akan kuma kake so haka za ka yi mata to aka samu haka kan mace ya waye kuma ta fahimci abubuwa sosai in mai yin ce ta ɗauka to sai ka ga an zauna lafiya komai ya yi daidai muna daɗa yawaita wannan jawaban ne saboda 'yan uwa samari da matasa ga su nan bila adadi don a tsaya a gyara mutum ya san kuma inda zai je ya samu matar domin Allah ya ba mu dacewa Allah ya ƙara annabu da